ba wai batun rikicin yangancin English da sojojin gwamnatin Kamaru bane, a'a batun rikici ne na kabilanci na jihohin Benue da Taraba a Najeriya dake makwabtaka da Kamaru, inda suka kwashe shekaru suna fama da shi. Wani mazaunin kan iyaka yake a mako da ya wuce a wani kauye, kimanin mutane 15 dauke da makamai sun shiga wani shago suka kwashi abinci da abubuwan sha. Washe gari akan hanya an sake samun labarin wasu gungun yan bindiga daga Najeriya a cikin sa'o'i 24 kacal sun yi awon gaba da mutane 22 dake wucewa suka yi garkuwa da su. Magajin garin kan wannan iyaka yake ya sanar da shugabanninsa, kuma yake sun bashi kwarin gwiwa kan mayar da martani mai inganci daga hukumomin Kamaru don gyara lamarin. Jibril Ahmed dan kasuwa ne mazaunin wani kauye a iyakan Kamaru da Najeriya.
Wannan rata kan iyakan Kamaru da Najeriya mu abin gaskiya ya fara damu mu, suna can suna yakin su mu muna nan muna na shirye mu muna mai shiru ba mara matsala, amma yanzu abin ya kai sun fara kitura su sun ba zuwa shashin mu suna kashi kashi su kama da ya suna mu garkuwa da mutane mu su shiga da bur mu su barna su kashi kashi duka kinga abin kuma mu ya fara damu mu gaskiya. Kamata ya ce gwamnatin Kamaru da Najeriya su zauna su duba wannan zancen, in ba ka wannan gaba din ji zama yaki tsakanin Najeriya da Kamaru, kun ga abin bai zai kyau ba, kuma mu muna zaman lafiya tsakanin Kamaru da Najeriya, to kar wannan kuma ya haddasa tashin hankali tsakanin mu.
A yankin kudu maso yammacin Kamaru da ke makwabtaka da Najeriya, hukumar gudanarwar gundumar Akwaya ta rubuta wa hakimin Manyu a farkon watan Maris, inda take gargadi kan irin wannan kutse-kutse a garin Misaga Ikwal a cikin watan Fabrairu. A wannan kuma an dora wa Fulani makiyaya daga Najeriya alhakin bayan kazaman fada da yan kabilar Tif. A cewar hukumomin yankin an kashe mutanen kauyen da dama a bangaren Kamaru. Karamar hukumar Akwaya ta ba da shawarar kulla hulɗar diplomasiya da Najeriya tare da ƙarfafa tsaron iyakokin ƙasar. Kadan ba a manta ba a ranar Juma'a 7 ga watan Afrilu a bangaren Najeriya a jihar Benue, hukumomin yankin sun yi gargaɗin barkewar sabon rikici tsakanin makiyaya da manoma. Muhammad Bashir Laden, na muryar Amurka daga Yaoundé a ƙasar Kamaru.